أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يقول يا الله سبحانه وتعالى ليس لمن أدوى awan masallacin galadanci a jihar birnin Kudu jihar Jigawa a wannan marece na Juma'a 9 ga watan Ramadan shekara ta 1444 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 31 ga watan 3 shekara ta 2023 na lissafin miladiyya. A zaman da muka yi jiya wato zamanmu na takwas a cikin abinda muke bayani dangane da faɗin Allah maɗaukaki ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Mun tsaya inda muke tattauna muhimmanci da maslaha da take tattare da da'a da shugabanni wadda dukkaninta tana cikin da'a ga Allah, tunda Allah ne subhanahu wa ta'ala ya umarni a yi da'a ga waɗannan shugabanni. Mun ce za mu yi bayani a kan irin nau'o'i ko kashe-kashen umarnin da zai iya fitowa daga su masu shugabanci. Shi shugaban mutane, shugaban al'umma, shugaban musulmi ala wajhi khusus, abinda yake umarni da shi in ma an yakuna mansusan alaihi ma'muran bihi billahi ta'ala aw bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam fa ta'atuhu fi hadha wajib. Shi umarnin da shugaba zai yi kashi uku ne. Kashin farko umarni da abin da Allah ma ya yi umarni da shi, umarni da abin da Allah hakanan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu umarni daga Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan abu, to wannan babu tantama, wajibi ne musulmi ya yi da'a ga shugaba a kan wannan. Misali shugaba ya ce jama'a a fito sallah, ya yi umarni a yi azumin watan Ramadana, a ba da zakka, kuma wannan duk abubuwa ne da suke dama Allah ya umarni da su, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da su, to wannan wajibi ne. domin a nan ta ɓangare biyu wajibi ne saboda dama Allah ya umarni da shi manzan Allah ya umarni da shi na biyu wajibi ne saboda dama ɗa'ar shi shugaban ɗa'ar Allah ba kuma saboda shi shugaban an ba shi matsayin Allah ba a'a saboda Allah ne ya umarni a yi masa ɗa'a wannan mun yi magana a kansa nau'i na biyu na umarnin da mai shugabanci zai iya bayarwa ya ba da umarni a aikata wani abu da Allah ya hana ya haramta ko ya ba da umarni a aikata wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ya haramta to a wannan wurin babu da'a ba za a yi da'a ga shugaba in ya ba da umarni a aikata wani abun da yake sabo ne na Allah ba ya kira ya sa doka ya jama'a ku bude wuraren shan giya ku sha giya ku daina zuwa masallaci idan ba wani abu ne ya faru da maslahar zaman lafiyar al'umma tana tattare da shi ba kamar misali tashin hankali ya auku a ce a sa kafiyu ko kowa ya zauna a gida shi wannan maslahar zaman lafiya ta sa tunda yana da kuma madadi da za a iya yi yawo babu wanda zai shiga gidanka ya hana ka sallah kaga ba za ka ce umarnin hana sallah ba ne sai dai a ce umarnin fitowa zuwa masallaci wanda yake akwai shi aslan a shari'ance amma wata maslaha ta zaman lafiya sakamakon tashin hankali da ya faru sai sa aka dakatar kuma ba sokewa ce ga sallar kwata-kwata ba amma wani abu ne na wani lokaci an fahimci wannan aiko yau wannan banda irin wannan amma duk wani abu da dama ta nassi ya zo haramun ne aikata shi sai shugaba ya ce a aikata to annan ba za a yi masa da'a ba domin ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna mata'atu fil ma'ruf da'a ana yin ta ne fi al ma'ruf al ma'ruf shine ma laysa bi munkar ana yin da'a ne ga shugaba cikin abin da yake ba saban Allah bane kuma dama ya ce la ta'ata li makhluqin ko fi ma'siyati al khaliqi ko kuma in ce yana cikin abin da yake dama mashhuri ne a gun malamai cewa da'ar Allah mutlaqa ce duk wanda ba Allah ba da'ar sa tana da kaidi sai idan ya zama a cikin da'ar Allah ne kada ya zama a yi da'a ga wani wanda ba Allah ba a cikin saban Allah wannan kuma shi ma abu ne taqarrara inda jami'il muslimin abu na uku shugaba ya yi umarni da wani abu wanda yake babu umarni babu hani a kansa babu umarni babu hani a kansa ma'ana lam yasbiq an qarrara ash-shar'u shay'an fil mas'alati ko in ce babu nassi a mas'alar abinda babu nassi a mas'alar mas'ala sai ta ijtihadi malamai za su yi ijtihadi a ciki ko shi zai sa ya yi tambaya ko ya fatawa ba shi amsa akan wani abu kuma ya ɗauki wani mataki ya sa doka ya yi umarni a aikata wani abu to in ba nassi ne na umarni ko na hani a kai ba to wajibi ne shi ma a yi masa ɗa'a a kai domin ɗa'a gare shi ba saɓon Allah ba ne wani shi ne farkon abin kallo a wannan wurin ɗa'a gare shi menene ba saɓon Allah ba ne domin Allah bai umarnin da ya yi ci karo da wannan ba bai kuma yi hani da wannan abun da yake shi shugaba a aikata ba za su shi ma a nan menene wajibi ne a yi masa ɗa'a a cikin wannan abubuwan akwai matsaloli da malamai a babin usulul fiqh da maqasid na shari'a suke kira masalih mursala masalih mursala ma'anarsu maslaha sakakkiya haka ake fassarawa dai da Hausa ma'ana nassi bai zo yi magana a kanta ba matsaloli ne da zamani ne ya zo da su shugaba kuma ya kalli abin da zai zama alheri ga al'umma yake aiki wani sai ake cewa ne masalih mursala waɗanda ta ta'allaqu bi husni sayri ad-dawla waɗanda suke da alaƙa da kyakkyawar tafiyar gwamnati zai jawo a samu ta ɓangaren ko zaman lafiya musamman wajen haƙaƙa da tabbatar da maslahohin nan guda biyar wanda su ne ginshiƙan maslaha da musulunci ya zo da wajibcin a kiyaye su na san duk kun su waɗanne ne manyan maslahohin nan guda biyar kiyaye addini ko kiyaye rayuka ko kiyaye ne hankula kiyaye dukiya kiyaye nafi yawwa akan ƙara da kiyaye mutunci yawwa dukkaninsu ko guda shida ko kuma guda biyar ɗaya ya shiga cikin ɗaya wajibi ne musulunci ya zo da umarni umarni kuma nan wanda aka gina shi akan ƙa'idojin addini in ka duba ƙa'idojin addini kai musu general kallo su ne ake ce ma ƙawa'id kulliya sunansu ne ƙawa'id kulliya general dokoki ne da tsare-tsare za su shiga kowanne babi wajibi ne duk yadda aka yi a ba da kariya ga addini wajibi ne a ba da kariya ga addini yana cikin maslahar farko ga kowanne shugaba na al'umma kiyaye addini da tsare shi da kuma ba shi kariya ya zama shugaban al'umma shi zai ɗauki abin da kansa an taɓa addini shi ne zai magana ya ce wannan abin ba daidai ba ne ba a yarda da shi ba a ba shi kariya kuma a tsare addinin daga zama abin wasa kuma duk wanda ya taɓa shi ko ya soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya yi wani abu ko wulaƙanta alƙur'ani ya zama shugaba aikinsa ne ya ɗauki mataki a kansa da kuma himaya ta ɓangaren abokan gaba da za su zo sawa'un da makami ko fikiriyan wajen ba shi kariya ta ɓangaren abin da ya shafi aƙidu an samu wani da wata aƙida da ta saɓawa addinin musulunci to kar a ce wannan yancin ɗan adam ne kowa ya abin da ya ga dama haƙƙi ne na shugaba wajibi Allah ya wajabta masa ya sa bincike akan wannan abu kuma ya ɗauki nauyin maganin wannan abu domin abu ne da zai raunana haiba da daraja da ƙima da matsayi na musulunci a zuciyar musulmi in ya ci gaba idan kowa za a bar shi ya zagi Allah ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi abin da ya ga dama haka kawai a kyale shi a ce yancin ɗan adam to hakika wannan an ci amanar addinin musulunci a musulunci babu wannan irin yanci din wani zai iya cewa ai a zamanin yanzu zamani ne na bar kowa ya aikata abin da yake so to amma ko masu tsare wannan ka'idar da masu tallata ta suna fadar in an taba su ba sa cewa yancin ɗan adam ne ko ba haka ba ne to waɗannan abubuwan da addini ba abu ne da za a ce a kyale shi zai kare kansa ba saboda Allah ba zai kare shi ba dama san Allah ne mai kare shi to amma dai yana cikin haƙƙi wajibi a kan shugaba ya tsare addini wanda yake dai ba a kan wannan zancen muke magana asalin ba abu na biyu tsare rayuka ba da security ga al'umma na uku tsare dukiya duk abin da zai kai ga lamarin mutane ya rikice a hargitse a yi ta fashi da makami a ta kisan mutane ba zaman lafiya to wannan shari'a ba ta yadda da a bar halin haka ba dole shugaba ya ɗau mataki a yi abin da za a yi state of emergency ne da menene kar a bar mutane haka kawai su zuru su sa disorder a cikin al'umma ta hanyar zanga-zanga ta hanyar rikici da ƙone-ƙone a ce ba mu yadda da kaza ba to duk shari'a ba ta yadda da wannan ba domin zai haifar da azalunci wanda bai ji ba bai gani ba kuma yana cikin babban haƙƙin shari'a ta tsare mai rauni kar a kashe shi ta tsare wanda bai ji ba bai gani ba bai laifi ba kar a kashe shi wala taqtulu an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqq bil haqq shine idan mutum yayi laifi a taba shi ko ya kashe wani a kashe shi ko yayi ya bar addini da maka da kuma wanda yayi mufarakar jama'a kamar da muka sani a hadisi sannan tsare ne a zuriya da hankulan mutane da mutuncin mutane wajibi ne a kula da waɗannan to waɗannan matsaloli guda biyar ko shida in ka kalle su baki ɗaya duk abin da zai kai gare su shari'a ta halatta wa shugaba ya sa doka don tsare waɗannan abubuwa ɗin ko da nassi ƙuru-ƙuru a kan wannan dokar bai zo a cikin ƙur'ani ba bai zo a hadisi ba an gane wani abu? Yawwa kullum akwai abin da muka bada misali da shi saboda muna rayuwa cikinsa na abin da ya shafi sa alamomi ɗin nan na titi in mutum yana tafiya a sa hasken wuta in ka ga ja ka tsaya idan ka ga kore ka tafi haka wannan ai babu shi a ƙur'ani babu shi a hadisai to shari'a ta yarda da shi saboda mataki ne da ake bi wajen tsara rayuka kun ga wannan misali ne ne maslaha da aka yi amfani da ita wajen tabbatar da waɗannan wannan ƙa'idoji da tilas ne shugaba ya ɗauke su domin inda an bar al'umma kowa ya tunkari inda yake so da motarsa to a rana ɗaya janye motocin da aka yi hatsari ma ya isa aiki a wani gari ko ba ka ballantana a ce a yi zancen rayukan da za a yi hasara za ka wannan tsarawar cewa wanda ya ga ja ya tsaya wanda ya ga kore ya wuce wanda da kafin a samu wannan ci gaban na harkar wutar lantarki kuma dai har yanzu ma shi ma wannan din ba a dauke ba dan adam ne zai tsaya ya ce wannan ku tsaya wannan ku taho da makamancin wannan to bin wannan dokar idan shugaba ya sa ta a wannan karkashin wannan kashi take na uku na uku cewa ba abu ne da Allah ya umarni da shi ba ba kuma abu ne da Allah ya haramta ba an gane? Babu umarnin Allah akai babu hannun Allah to akan wannan meye muka faɗa za a yi wajibi ne a yi ɗa'a ga shugaba akan wannan wajibi in aka ce wajibi ashe idan ka saba me kai ka aikata harama to ta nan wannan gurin ne mahallin rabin wannan irin matsalolin da aya da muke karantawa inda kun fahimci yadda zan san su yakin sa yake tafiya domin Allah ne ya kira ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul sai ce wa ulil amri minkum ku da'a ga Allah ku da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma shugabanni ma'ana su ma shugabanni ai musu da'a kaga idan an samu umarnin shugaba ya dace da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu matsala in aka samu umarnin shugaba ya saba wa na Allah da na manzon Allah me za a yi akwai matsala ko mun faɗi me za a yi ba za a yi ta'a ba to in kuma umarnin da ya bayar bai saba wa na Allah ba an gane babu wani abu da ya gabace shi saboda maslaha yace ai kaza saboda zaman lafiya yace ai kaza saboda kare rayuka yace ai kaza tsare tabbatar da abin da ya shafi ilimi tabbatar da abin da ya shafi tarbiyyar yara duk waɗannan akwai abubuwan maslahohi a cikin su zaka iya hango wajibcin yin su in ka kalli dalilan shari'ar gaba ɗayan su kamar da muka ambata su ne ne qawaid kulliyya ko da babu nassi akan kowanne fardi min afradi hadhihi al-masail wato akan kowanne daya daga cikin waɗannan matsaloli a ware shi da ambato ko da ba ai wannan ba ka'idojin wannan sun ba da wannan dama kun gane wannan misalin daya to za ku iya buɗe dawa cikin sauran misalai za a yi titi a tashi wani daga gidansa ko gonarsa a biya shi ya koma wani wurin daban saboda maslahar al'ummar gari ba za ka ce an zalunce ka ba ba zalunci ba ne shugaba ya ce ka tashi ka koma wani wuri duk da mallakar ka ne to amma an baka wani abu makwafin wannan ko shagonka a kasuwa ko makamancin wannan duk abin da dai zai bada kofa a bada kariya ga al'umma duka to wajibinka kai da'a ga shugaba in yace ayi kuma in kake ka saba to ka saba wa Allah kun gane wannan abu yawa a matsayinka na musulmi ake gaya maka wannan ba karka kalli abinda mutane a zamanin yanzu galibi shine ma'aunin su sai su to ai waɗannan nasoshin da kuke kawa ko masu karantarwa ya shafi idan tanakubin ya yi wa mutum yawa kada warwarar sai masa yawa shine sai ce ai waɗannan dokokin Allah ya sa a bi su ne idan shari'ar musulunci ake ma'ana yana so ya halatta wa kansa in ba shari'ar musulunci ake ba kenan yana da dama ya saba waɗannan abubuwan ko da zai kai ga a zubda jini ko da zai kai ga a tada hankali ko da zai kai ga a rasa waɗannan abubuwa guda biyar to in ko malami ne mai hankali to ba zai faɗi wannan ba saboda su waɗannan abubuwa tsare su yana tare da dukkan al'ummar musulmi ko da ƙarƙashin su ko tare da su akwai ma waɗanda ba musulmi ba kun gane wannan abu su waɗannan matsalolin ba system suke kallo ba zamantakewar al'umma suke kallo an yi rabin zamantakewar al'ummar ya zama na farko dole sai da shugaba idan ba shugabanci to babu al'umma ko babu duk wani abu na halittar Allah ma babu ba dama ya tafi in babu shugabanci komai ka duba ka ga halittun Allah da Allah maɗauki ya halitta dabbobi je ka je ka gani ka ɗau darasi ka ɗau karatu yadda suke ɗa'a ga shugabansu ingiloli ne haka za ka gani birai idan tsuntsaye ne a sama suke tafiya za ka ga tsini a gaba da yake nuna maka sauran ba za su wuce shi ba mai ma'anar tsini da yake neman ka kalli shef ɗin yadda suke tafiya yawwa dole akwai wani jagora a cikinsu in bareyi ne in menene zakoki komai akwai mai shugabancinsu ba sa zaɓe ko ka iya cewa akwai juyin mulki saboda mai ƙarfi shi ne mai determinin ne za a yi yawwa amma dai ba magana dole babu lokacin da za a ce ba da shugabanci suke tafiya ba to kaga ko min babin aula an ya kuna al'insan da banu adam ya zama su ne suka siffantu da siffar samun shugaba musulunci in kun lura ya yan uwa musulmi ta ɓangaren abin da ya shafi tamfisi wato fito da nassi da magana kuruku a kan system na tsari yadda za a bi a yi gwamnati akwai dokoki akwai shari'o'i amma hanyar zaben shugaba in kun kula shari'a ba ta yi ijma'i a kansa ba haka ne yawwa ko akwai babu ijma'i saboda ne domin a shari'ar musulunci shi shugabancin kamar wani abu ne na fitira da dole sai an samar da shi kuma karka ce me yasa shari'a za ta bar shi ko yaya yanzu misali abin da nake nufi kada wani ya kawo ta fassarar daban bari mu fito da abin da nake nufi in ka lura a tarihi tsare-tsaren da aka bi na samun shugaba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama shi annabi ne manzo ne zaben Allah ne da ya zo rasuwa ishara ya yi da tambihi ba nassi ba wasu malamai suna ga akwai nassi mun tattauna wannan abin haji sunna wasu malamai na ganin akwai nassi akan Abubakar saboda isharar da ya yi da sanya shi sallah da sauransu da tambayar sa da za a yi kamar da wata tsohuwa ta zo ta tambaye shi ta ce to in na dawo gobe da yake ki je ki dawo gobe ta ce in na dawo ban same ka ba gun waza ne ce ki ci gun Abubakar ma'ana ki je wurin ka abin da kike so ki tambaya akai ko ai miki hukunci akai zai miki wannan kun ga ishara ce ko akwai waɗannan irin su da yawa shugabantar da shi a abubuwa da yawa kharastu ana wa Abubakar wa Umar ko sau da yawa ga sunan na fita ni da Abubakar da Umar to da ya rasu inda akwai nassi irin yadda aka samu nassi akan imani da Allah, aka samu nassi akan imani da mala'iku, aka samu nassi akan imani da littattafai, nassi akan manzanni, nassi akan imani da ranar ƙarshe, nassi akan imani da ƙaddara, da an samu nassi akan wane shine shugaba bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda damuwar mutane da wannan mas'alar, damuwar mutane a wancan lokacin da kowane lokaci, damuwarsu da littattafan baya ta kai damuwarsu da magana shugabanci ba ta kai ba, kun gane abu? To amma an yi nassi a kan maganar imani da littattafan baya duk da ba aiki muke da su ba, amma ba a yi nassi a kan wannan matsala ta yadda za a zaɓi shugaba ba, kun gane wannan abu? To me yasa? Hikimar Allah cikin wannan ita ce a nuna wa mutane shugaba kowane ne shugaba, babban abin da ake so ya bi tsarin da Allah ya ɗora wa mutane, kada ya ji cewa shi ne mai halattawa shi ne mai haramtawa, kun gane wani abin? Kada a yi rabin abin da shi shaksinsa, in akwai wanda za a yi rabin abin da shaksinsa to shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuna gane da yanayi kini gidan rabin abin da shaksi, yawwa abin da wanda za a haɗa lamarin gaba ɗaya a haɗa shi da shi kansa da rayuwarsa da matsayinsa, to ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To musulunci ya zo nan gaba a samu mutanen da in an haɗa shugabancin da su za su rika aikata abubuwan da shari'ar ba ta yarda da su ba, to zai ga a soki addinin ko makamancin wannan irin, don haka a bar su a matsayin su ma za a yi musu hukunci, al'ummar ma za a yi mata hukunci, to wannan shi yafi sauki, kun gane wannan abu? Malamai a cikin littattafan da suke magana akan siyasar shari'a sun yi ishara zuwa ga waɗannan maslahohin al-ahkamus sultaniyya na al-mawardi, malamin Ibn Taymiyyah a siyasar shari'a da makamantan waɗannan maganganu, za ku ga sun yi gani hakanin malamin Ibn Taymiyyah a cikin minhajus sunna, haƙiƙan cewa da shi'a suke yi cewa ai a hankalce wajibi ne Allah ya aiko shugaba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam, tunda kuwa ba mu ga nassi ƙuru'uru al'umma ta karɓa ba, to lallai sahabbai ne suka yi zalunci suka ɓoye, maimakon su ce ba a yi nassin ba an bar abun haka don a jarrabi mutane, sai suka tuhumi sahabbai har suka kafarta su, saboda su a ganinsu girman matsalar imamar ta fi ƙarfin a ce an yi watsi da ita. To kuma Allah ba watsi ya yi da matsalar imama ba, ba watsi ya yi da ita ba, tana nan a matsayin abu mai muhimmanci, kuma duk da ba ginshiƙi ne daga cikin ginshiƙan addinin musulunci ba, amma saboda Allah ya sani, manzon Allah ya sani wannan maslaha ce, tartabitu bin nasi wujudan wa adam, in dai da mutane to akwai shugabanci, in ba mutane ne to babu zancen shugabanci. Me yasa lokacin da ya kira Aisha radiyallahu anha yake ta kira sayyidina Abubakar babanta da dan uwanta Abdurrahman su zo zai rubuta musu takarda, kafin su zai ce bari ma domin na san wa ya'ballahu wal mu'minuna illa Abubakar, na san da Allah da mu'minai ba ma za su yarda da kowa ba sai Abubakar. Wannan menene? Ishara ne zuwa ga wannan tsari na fitriyar samar da shugaban, cewa ko ma me ya dai za a samu shugaba, kun gane me nake nufi a nan? Shi yasa in kun ga da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu wannan isharar ta hanyar haka aka je aka tattauna Sadifatu da Nisa, idan aka tattauna yayin da ba wai mitin aka yi shawara ba ko a je a yi mulki kamar da shi'a suke tsara wa mutane wannan ƙaryar, mutanen Madina al-Ansar su ne suka haɗu, ba su kira muhajiruna ba, suka ce tunda dai shugaban nan namu baƙonmu ne mu muka bashi wurin zama, to a cikin mu ya kamata a samu shugaban da zai ci gaba da waɗannan al'amura. Da wannan labari ya je gun Abubakar a lokacin ana wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma dama shi wanka da tsani kafani ɗan uwan mutum ne kusa da ajini su suke daukar nauyi kowa ma haka ake masa dama ɗan uwansa na jini ne suke yanzu kun ga tun daga ɗan cikin gida ga Abbas yana nan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga Aliyu yana nan su suka fi cancanta da su yi su ne ba wai sai Abubakar da Umar din sun gudu sun yi bane saboda ba sa san annabi inji ɗan shi'a suna gefe waɗanda suka fi cancanta suna yi to sai labarin nan ya zo da labarin ya zo ga abin da yake faruwa shine sayyidina Abubakar ya ce wa Umar da Abu Ubaida ibn Jarrah ku zo mu je mu dakatar da al-Ansar kada su yi abin da zai haifar da wata damuwa yaya ana cikin wannan abu ba a gama ba ku zo ku tada wannan to shine suka je kuma sai abin ya juye garin tattauna tunda lissafin falala ne wane ne yafi falala kuma a sanin Abubakar ya kawo hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan abun a cikin Qurayshawa ne al-Ansar ba Qurayshawa bane kaga kenan sun fita to sai me za a yi sai Abubakar yana so ya ce ga Umar nan shi yafi cancanta ko Abu Ubaida Umar ko ya dage ya ce a'a kai ne kake mana sallah kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ya saba gabatarwa kai yi kaza kai kaza kai kaza shi ke nan fa wannan shine abin da ya faru shi yasa har sayyidina Umar yake cewa bai'ar da aka yi wa sayyidina Abubakar kanat faltatan wa qallahu sharra falta ko ibn Abbas ne ko ke fadi yau ko Umar ko ibn Abbas yace falta nan sai falta wani abu ne kai lokaci guda kawai ya faru ba tare da kinki ba ba tare da tsari ba Allah madaukaki ya tsare mutane sharrin ta ma'ana abinda zai iya haihuwa sakamakon da na baci Allah ya tsare ba ai komai ba kaga wanda suke nan ne suka bada labari wannan shine yadda sayyidina Abubakar ya zo ya zama shugaba an gane yanzu inda da nafsi na system ne yadda za a yi to a taro jama'ar gari ku zo ku yi layi a yattin ko ku zo ku ƙuri'a da sauransu da an yi wannan cike na zama mana tsari an fahimci wannan to akwai hikimar Allah wajen barin abun ba a yi haka ba aka zo bayan lokacin da sayyidina Abubakar zai rasu shi kuma ya yi ijtihadinsa ya zaɓi sayyidina Umar ya ce ni Umar na ga ya fi dacewa ya zama shugabanku Hafsu Talha suna cewa ka zaɓan mana mutum mai zafin zuciya ya ce in an je gaban Ubangiji ku ce ni ne na sa muku Umar. Umar da rasuwarsa ta zo shi kuma ya yi kuma mun ga hanya nawa aka yanzu biyu sayyidina Umar ya zo rasuwa shi kuma ja'alaha shura sai sanya ta shura menene shura ya zaɓi mutum guda nawa shida dawa-dawa da Uthman da Aliyu da Abdurrahman bin Auf da Sa'd bin Abi Waqqas da Talha da Zubair su shida sai ce ku waɗannan ku je ku tattauna a tsakaninku kowa a cikinku ya cancanta ya zama shi ne shugaba daga duk wanda kuka yarda kun ganin shi ya zaɓi mutum shidan ya tattare shugabancin a cikinsu ba cewa ya ku je ku tara mutanen gari a cikinku su zaɓa ba shi ne ya zaɓa kaga zaɓinsa shi ma kusa yake irin da na Abubakar da ya yi masa amma shi ya buɗaɗa abin ne cikin mutum shida sai tura ya haɗa da ɗansa Abdullahi ibn Umar ya ce ga Abdullahi nan ya taya ku wajen zaɓe amma ban da shi a ciki to sai aka haɗu kun san kuma da wannan ta ƙari me aka yi a ciki Talha ya bari Zubair shi ma ya bari ko Sa'd ibn Abi Waqqas ya bari Abdurrahman bin Auf ya bari saura mutum nawa biyu Uthman da Aliyu me ya faru Abdurrahman bin Auf ya zagaya ya bi sahabbai ya shawarce su me kuke gani wa za ku zaɓa a cikinsu to tunan shi ma malamai suna kawo sai su ce to wannan yayi maka ishara zuwa ga mi maganar ahlul halli wal aqdi tintiba da neman shawara har a kai ga zaben shugaba in na farko ya zama an yi irsali ko ishara shine na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi wa Abubakar Abubakar yayi tansisi ko kaga ita ma hanya ce sayyidina Umar shi kuma yene ne shura ya batta ai shawara to a cikin tsarin shuran kuma aka samu wannan harka ta tuntuba wanda Abdurrahman bin Auf yayi wanda kuma duk takmili ne na wannan aka zo kuma bayan rasuwar sayyidina Umar lokacin kai da bayan sayyidina Uthman ne ya faru yan tawaye ne suka zo suka kashe shi wanda shi kuma shine tawayen farko da aka yi tarihin musulunci juyin mulki na farko shi kuma wannan ne ba yadda sahabbaiya suka yi da wannan juyin mulki nan ya kamata kai kallo me ne matsayin sahabbai dangane da wannan abu an shamace su ne ba su tsammani ba cewa waɗannan mutane da suka shigo daga garuruwa daban-daban Misra da Iraki da sauransu za su zo su kashe sayyidina Uthman sahabbai suna Madina ba su tsammanin abin haka sun ɗauka kawai irin zanga-zanga ce ta bayanin matsayi su faɗi cewa ba su yarda da kaza ba ba su yarda da kaza ba kuma sannan sun kai kokarin su tsare sayyidina Uthman kar a taba shi shi da kansa yake kar a zubda jinin kowa shi ya hana sahabban daukar mataki kaga da ya ba su dama da sun yi maganin waɗancan wannan ya nuna maka ba za a kafa hujja da wannan a matsayin yadda da juyin mulki amma kuma idan mai juyin mulkin ya hau inda ya tabbata an yi ya fi kowa ƙarfi to da a ci gaba da faɗa da shi ana zubda jini malamai suka ce a karɓi shugabancin nasa saboda ya fi kowa ƙarfi sai zama shi ne shugaban da za a yi wada'a kunga farkon dai mene ya bi ya zama cewa yana shari'a ta Allah yana gudanar da rayuwar mutane mun yi abubuwa tsari iri na yanzu tsare-tsaren in ka bi su sun kai kimanin guda shida da irin wannan tattaunawar da ta'ayini da tanfisi da shura da sauransu duk hanyoyi kuma duka malaman musulunci sun zartar da su sun ce wanda duk ya hau shugabanci ta hanyar su ya halatta a yi masa da'a wannan ya nuna maka musulunci ko in ce shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma sahabbai da tabi'ai da sauran malamai min salafis salih suka fifita suka ɗauka a kan wannan matsala ta shugabanci ita ce a lura da maslahar zamantakewar al'umma ƙarƙashin kariya ga waɗancan abubuwa guda biyar duk abin da zai sa al'umma ta haɗa kanta ta zauna lafiya to shi ne aula da a shiga rikici shi yasa ai kun ga suka kafa hujjoji da yawa da hadisai da suka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman hadisin da muka fara ambata sa ba mu ƙare shi ba da sahabbai suke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan shugabanni in sun zo da kace za su zo suna aikata wani abu mai kyau suna aikata munanan kuma abubuwa da suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afala nunabidhuhum ba ma tun oke su ba mai yaƙi da su mai musu tawaye me yake kala la yake kan ku yi kaga dai ashe kenan tawaye ga shugabanni tana nan ƙarƙashin wannan laɗin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu mai canza ta tunda yake laɗin nan to ita ce hukunci har kiyama ta tashi haramun ne yin wannan tawaye amma a ƙarshe sai ce illa an tarau kufran bawah fihi lakum min Allahi burhan sai idan kun ga kafirci bawahan zahiran wadihan la yatahammalu ta'wilan kafircin zahiri kuru-kuru ba ya daukar wata fassara to in an same shi to shi ne a nan ya halatta a yi ne a tumɓuke shugaba to shi ma daga baya duka malamai lura da wannan abubuwa da suka faru a zamanin wasu da aka yi ƙoƙarin ture su ɗin wasu an ci nasara wasu ba a ci nasara ba da irin yadda aka zubda jini a tarihin musulunci akan irin wannan taqarrara inda ahli sunnati tahrim hadhihi al-mas'abin abubuwa sai daga baya ahli sunna suka tsaya akan cewa gaskiya haramta wannan abu shine wajibi musamman kuma ga nassoshi sun tabbatar sai yasa malamai suka ce ko da kun ga kafirci ba wahal to dole da sharadin mene al-qudra sai kuna da qudra qudra ta me ya zama ku din kuna da iko in kuna da ikon za ku iya tumbuke kuma ku ci gaba da samun zaman lafiya to wannan sai ai ku ga ace dai abun babayin sa akai haka ba domin in an bar shi haka to za a samu fauda to ba za a samu kuma zaman lafiya an fanci wannan mintan zaka akwai maslaha akwai alherai da yawa na sukutin shari'a akan wasu mas'aloli a bar su a matsayin masail na ijtihadi saboda me kada ai rabbin addinin musulunci ya koma shakkun wani bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta kun fahimci wannan abu to zantukan dai akan wannan mas'ala suna da yawa nakan fadi wannan abu da dan zurfin sa ko fadin sa ne ba dan komai ba sai dan mu furka fahimtar maganganun malamai da aka gina a baya to ba an gina su ne ba dan son zuciya ba ba dan ba da kariya ga azzalimai ba ba kuma dan tsoro ba jiya ma na ambaci wannan Allah ka amfahimta wannan mas'alolin in wa musu ne ina so ba mu shawara akan su musamman ta bangaren abin da ya shafi na san kowa ya ji wata mas'ala na ce yana da tambaya akan kaza akan kaza yana daga cikin abubuwan da ko mas'alolin da suke da ka'idoji da malamai suka sanya mana manyan malamanmu a wannan zamanin musamman lura da irin yadda waɗannan mas'alolin su suka kai ga tashin hankali a wasu ƙasashe to a irin wannan mas'alolin malamai suna cewa ba kowanne malami ne ke ba da fatawa akan irin wannan misalan domin tana buƙatar hange mai zurfi ba iya hadda mai zurfi ba da hadda mai zurfi mai yawa da karatu mai faɗi da bin tarihi da ihata da nusus da kuma khibra ta rayuwa da bin fatawoyin malamai a zamanin da aka samu matsaloli irin waɗannan domin in ka bar waɗannan matsalolin a hannun alghir samarin da ba su nuna ba ilimin da bai kammala ba ilimin da bai cika ba sannan kuma ba fibra doguwa ta rayuwa experience din ɗan ƙarami ne exposure ɗan ƙarama abin da ya fahimta iya tsokin wuraren da yake magana to ana samun matsaloli da yawa da za su rikita al'umma kuma wannan matsaloli ne da ta ta'allaku bi masirin umma ta ta'allaku bi ma da? Bi masirin umma makomar al'umma tana da alaƙa da shi abu ne da za a zubda jini a kansa abu ne da za a ce ku fito a yi fito na fito ku fito a yi zanga-zanga ku fito uwar yaro ya leƙo ya ce ina zuwa in an jima an zo an kawo mata gawarsa gari ya rikice ƙone-ƙone tashin hankali asibitoci an rufe kasuwanni an tashi ba masallaci ba kasuwa ba komai to matsalar da take da alaƙa da wannan ba kowane malami ne kawai a masallacinsa zai ba da fatawa akan irin wannan matsalolin ba suna buƙatar hankula da yawa ilmomi da yawa sai sa yake da muhimmanci akan waɗannan matsaloli duk yadda ba ma so ko samari zan ce da yawa ba sa son zantuka irin wannan to ana buƙatar lalle a koma zuwa ga manyan malamai manyan malamai an gane wannan zancen insha Allah to Allah ya sa mu dace emotion baya aiki emotion baya aiki akan wannan amma kuma ba kira ake na a saba wa nasoshi ba dole a tafi da nasoshi dole kuma a tafi da maslahar al'umma amma kuma ba tafiya za a yi tafiyar da za a ajiye nasfi a ƙasa kwata-kwata ba a aiki da shi ba kawai a barin mutane da maslahar wani mutum ya zama cewa shi kadai shi zai karrara a malamai su haɗu su tattauna su gani ga fatawoyi nan dai duk mutumin da ke son mafita akan waɗannan matsaloli malamai sun bayar a zamanin yanzu kuma da suka rayu a wannan fitintunu da aka yi a zamanin yanzu yan shekaru 30 zuwa yanzu an yi fitintunu a ƙasashe da yawa kuma an ga irin yadda malamai suka ba da fatawa to malamai da ɗaliban ilimi ina ba da shawara su riƙa komawa kan irin waɗannan fatawoyin na manya-manyan malamai da suka rayu wasu farko-farkon wannan fitintunun ba da mutane da al'ummar zamanin suka yi ijma'i akan tsayuwarsu akan sai ce irin شيخ بن باز مالهم أسلمين مالهم ألباني محمد ناصر الدين كنا الألباني ولن نمسوا أكو ألا ملك يا برمان سوء كوتا دبدا يا أوسيسو يا أوسيسو دبدا الوقتين دا من يمن ينفتنين الزاسو أوكو أما فتوى ينسو sinke maka wajen kwantar da waɗannan fitintunu kuma har zuwa yau to a koma a gani saboda me na farko sun yi exemplifying rayuwa da aka gani ta malami da zamansa da hukuma sun yi rayuwa ta malamin da an yadda da shi ba a ƙasarsa kawai ba a duniya ana aiko masa fatawoyi fatawoyin da suka bayar akan matsaloli irin wannan da suka auku Algeria musamman Algeria ku je ku karanta tarihin Algeria musamman 92345 waɗannan lokutan fitintunin da suka auku da irin yadda aka shigowa mutanen Algeria da yadda samari suka rude wasu ma sun dauka fatawoyin malamai ne suka halatta musu ai wannan fito na fito da gwamnati aka zo aka aikata abinda sai da aka yi nadama a kansa wasu daga cikinsu da yake tsammani suka yi wannan ita ce hanya sai da aka rika samun fatawoyi na sauke na Sheikh bin Baz na Malam Usaini na Malam Albani a kaset ana sawa a kan lasifika a unguwa-unguwa mutane suna ji samari da suka tafi suka yi hijira suka kafarta mutane suka hau kan dutse suka rika sakkowa suka ce wallahi su sun dauka abin da suke kai na farko shine fatawar waɗannan malaman sai da suka ji sautinsu da kansu sun ce ashe wannan hanyar ba daidai ba ce don haka waɗannan matsalolin ba matsaloli ne da za ka bari a ruda ka a kansu ba kana kan asali na musulunci na gaske wanda aka gina shi akan Qur'ani da hadisai da fahimtar sahabbai to karka bari a kawar da kai daga kanka ba tare da nassoshi uru-uru da kuma bayanai masu gamsarwa na ilimi daga malamai na Allah ba ina fata kun gane wannan to yake cewa mun tsaya inda yake cewa wa humul wulatu ho yawa wa humul wulatu ala nnasi min al-umara'i wal-hukami wal-muftin nan ne muka tsaya سيتي فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم سوى دلنا شو قبلنين الدين المتاني لما رمز الدين المتاني دي لما رمز الدنيا سدلاحي رسوك بزين سيوبا يميك سيدة داء غريسو سيكما دجاوازو غريسو وانا داء غريسو طاعة لله أنا يمحك النين داءة لله دان داء الله ورغبة فيما عنده da kuma kwaɗayin abin da ke tare da Allah a wurin Allah na lada walakin bi sharti Allah ya amuru bi ma'asiyatillah amma da sharadin kada shugabannin nan su yi umarni da saban Allah kun ga dai wannan yana nuna maka asalin addinin musulunci shine ne da'a ga Allah da'a ga Allah shine asali da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maslaha da kaucewa mafsada sun karrara wannan hukuncin da Allah ya yi wanda kun ga kuma kenan a cikin shi ma bangare ne na hukuncin Allah cewa wa ulil amri minkum domin Allah din shine ya faɗa anan yayi idafan nan wa ulil amri minkum inda bari akai aka ce malaman tafsiri ne suka idafar wannan idafar daga baya ba nassin Qur'ani bane da an samu matsala ko ba ka bane amma Allah ne yayi nassi cewa lallai ai da'a ga shugabanni wani baya so ya ji wannan lafazin sai ji haka kamar ana halattawa mutane ne kawai ko ana danne wuyan mutane saboda wani ya yi karance-karance ya karanta musamman irin waɗanda suka yi jami'o'i a shekarun baya 70s early 70s da kuma mid and abin nan ƙarshen dai 70 da farkon 80 ruwan da suka yi jami'o'i a nan za ku ga an riga an yi compartmentalizing kwakwalen mutane a lokacin a cikin a jami'o'i ko ka zama ɗan gurgugu ko ka zama ɗan jami hujja ko wannan kofar ta haifar da wanda yake son fahimtar abu ta hanyar addini to ba shi da wata hanya kuma sai ya bubura da shi ya haifar da aka samu waɗansu ikhwanul muslimun suka samu abin da suka samu na suka ribaci adadin da suka ribata na dalibai an fahimta duk da ba akwai wasu abubuwan ba iya wannan ba da suka haifar da abubuwan da suka auku amma abin da nake so in kai gare shi wani suke karatu a wancan lokaci za ka ji kullum suna faɗar ana koyar da su system na gwamnati kalmomin duk abin nan shugabancin da aka gina shi akan addini sai ka ji suna kiransa ne theocracy ko theocracy wato shugabanci ne na addini wai wani ilahi ne wani abun bauta ne a sama kawai shi zai zo ya ce ga yadda za ku riƙa rayuwa su kuma sun da dama galibi ana gina su akan addinin ma ba gaskiya ba ne ma Allah ma ba gaskiya ba ne duk ƙarya ne to sai ka ga an kyamaci wannan kalma ta theocracy shugabancin mutane da sunan addini sai zama abin kyama a gun ƴan boko kuna fahimtar wannan zancen yawwa haka nan abin da ya shafi dama akwai abin nan dictatorship da muka manta wannan totalitarian shugabanci sai ka ji wannan kalmomin ana dunkulo su kuma ana sa kyamar irin waɗannan kalmomi a zuciyar samari ko ba haka ba ne sai a sanya su sha'awar iya kode western democracy ko kuma abin nan eastern socialism ko communism shi kenan samari mafi yawa abin da suka taso da shi kenan shi yasa har za ka ga ɗalibi za a zaune da shi ana tambayarsa ya gama digiri kai capitalist ne ko socialist sai zama kenan ashe ba wani abu da za a yi in ba waɗannan abubuwan guda biyu ba ko ku tambayi yayyanku da iyayenku da suka yi karatu a wancan zamani za su ba ku labarin yadda abubuwan suke da kuma yadda muka fito aka samu muka jama'a suka samu kansu a irin wannan yanayi to amma in aka koma aka yi karatu aka karanci musulunci yadda ya kamata aka fahimce shi yadda ya kamata to za ka ga cewa babu tsari mai adalci irin tsarin musulunci matsalar da ya samu ita ce ko in ce matsalar da samarinmu suka samu a duniya ko ina ita ce samun rubuce-rubucen da suke representing musulunci na gaske da aka gina su akan aƙida da fahimta mai kyau ta magabata amma an gina su akan ra'ayoyin da suka tasirantu da ɗaya daga cikin waɗannan bangarori biyu ko uku a cikin jami'o'i a wancan lokaci su suka gina ƙwaƙwalen waɗanda suka zo da tallan musulunci su ma sai ya zama cewa sun tasirantu harkokin aƙida ba su da muhimmanci a wurin masu irin wannan kallo har abin da ya shafi imani ba a bashi da abin da ya shafi tauhidi abin da ya shafi yaƙi da shirka yaƙi da bid'a duk ba shi da tasiri a gun masu irin tallan musulunci a wancan lokaci babban abin da ya dame su a kafa gwamnatin in an kafa gwamnatin sannan a tsarkake abin da ke cikin musulmi wannan kuma shi ya haifar da akan failing wajen mahanga wajen manufa wajen mataki da kuma yadda ya kamata a samu gyaran na hakika saboda ne an kaucewa hanyar annabawa hanyar annabawa tana buƙatar ne tana buƙatar haƙuri in kana da gaggawar sai ka ga result yau ko gobe to shikenan ka riga ka jama kanka matsala ba za ka gani ba nan ne kowa yana son abubuwa su gyaru mulki ya gyaru kasuwanci ya gyaru jagoranci ya gyaru adalci da amana su tsayu kowa yana son wannan duk al'ummar musulmi amma yadda za mu kai gare shi ya fi komai wahala yanzu aka ce ɗaya daga cikinku ba ni ba samu wani da ƙaƙuri a ce zo ka zama shugaban Najeriya yanzu mai san addini ko a ce malami ya ce to ta ina zai faro yanzu ka san malami ne fama da 'yan uwansa malamai ma ya ishe shi cikin da farko haka ne? kar a zo zancen fama da waɗanda suka saba masa a fahimta fama da waɗanda suka saba masa a zaman gari fama da waɗanda suka saba masa a jiharsu fama da waɗanda suka saba masa a ƙasa fama da waɗanda suka saba masa a addini a ƙasar ta ina zai faro kuma wasu al'umma zai fara gyarawa duba ne kuga mu yanzu da muke zama menene abin da muka iya gyara shi 15% ban kai mu 50 ba ballantana 75% ballantana a ce an cika waye a cikin mu wanda irin wannan amanar har yanzu bai wuce a jarrabe shi a cikinta ba tsarkin zuciyar da tsarkin aqidar da sauransu a ina suke a cikin al'umma wannan magana ta malamai da suke cewa kamata kunu yuwalla alaikum ba maganar banza ba ce ba maganar turmi ba ce magana ce da malamai ne suka karrara ta ko da ba hadisi ba ne ba maganar banza ba ce magana ce ta gaske ba kuma ai cewa aka yi kamata kunu yuntakabu lakum ba haka ake nufi taysiri ne daga Allah tsari ne daga Allah a irin ku ake sa to ba kamar daga ina za a je a samu muku ai kudin ne irin kudin ake dauka bal a cikin akan samu ma wanda duk kun fi shi akan samu kuma wanda ya ma fi ku to amma dai a cikin ku yake da tsari irin naku da tunani irin naku haka gaskiya maganan nan da malaman nan duk yadda waɗanda suka saba wa wannan tunanin suke jin zafi ba sa son ma a faɗa da sauransu abubuwan nan matakan nan da manyan malaman nan namu na wannan zamanin suka tafi a kansa sun Sheikh bin Baz Malam Uthaymeen Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani na a zo a samu al'umma a yi musu tarbiyya a yi musu tasfiya tasfiyar ana nufin na ulumin addini ba wai ana nufin a gyara addinin ba addini a gyare yake amma tasfiyar ulum daga al-ahadithu dha'ifa wa ma nusiba ila ad-dini mimma laysa min ad-dini da kuma bid'o'i a yaƙe su a gyara mutane daga shirka a koma tarbiyya a tsarkake mutane to wannan dangane da malamai dai wannan shine babban aikin su kuma wallahi in suka tsaya kan wannan aikin za ku yi mamakin irin taimakon da za su samu daga Allah za su samu taimako kuma in kun lura wannan aikin a zamanin yanzu ya fi haifar mana da nasara irin ayyukan da aka fara su aka ruguza mana su aka kashe mana ƴaƴa ku duba ku gani zaman lafiyan da aka samu a shekarun nan a Najeriya nasarar da ya haifar a abubuwa da yawa ai suna da yawa in aka bi hanyar zaman lafiyan da ilmantarwar da karantarwar da tarbiyyar da tasfiyar sai ka ga nasarar da za a samu kai baka san ma iyakarta ba mun samu cin nasara a zamanin yanzu cin nasara wallahi mai yawa ta hanyoyin isar da saƙonmu zuwa ga waɗanda da ba mu isa ma mu isar da saƙonmu zuwa gare su mutane da yawa za su nutsu su saurara su ji su ce la ashe ma abun haka yake wani ya ce ai daga yau ya daina kaza wanda da yake yi wanda kai baka ma san shi ba a gaban ka yayi ba amma Allah can ya san da shi to kuma an samu gyara ta hanyarsa sakamakon waɗannan abubuwa wannan alheri ne ko ba alheri ba in zanga-zanga ake da ɗaukar makami to da yanzu ina malaman suke yanzu an karkashe su an karkashe su an ƙoƙone gidajensu domin waɗanda ba sa son su su za su shigo cikin zanga-zangar sai su yi amfani da zanga-zanga shike nan sai a ce yau ai malam wani ta rutsa da shi shike nan sai a zo masallaci gobe ba karatu jibi ba karatu shekara guda ba karatu ba shiriya ba nusarwa ba faɗakarwa ba ƙur'ani ba ne wannan ita ce hikimar waɗannan malamai da suke faɗin irin waɗannan maganganu cewa a yi haƙuri a ɗau mataki na ilmantarwa na gyaran zukata da yin haƙuri da tasfiya da tarbiyya da sauransu wannan shi ne manhajin ba wani abu ba ne a ciki kamar yadda na faɗa ba goyon bayan zalunci ba ne ko ba kuma ne ba tsoro ba ne ba kuma kwaɗayi ba ne amma menene ƙoƙarin gyara ne a kan minhajin nubuwa Allah ya ba da nasara na? Mun ji da? to bari mu gani da yace la walakin bi sharti an la ya'muru bi ma'siyati llahi ko fa in amaru bi dhalika fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliqi in sun yi umarni da saban Allah to ba da'a idan a cikin saban